Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumal tare da Aisha Sula da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mun hanzi. Yau ranar Litinin 17 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta fitar da rahoton hasashen ruwan sama na wannan shekara ta 2020. Haka kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar kan wasu batutuwan da suka shafi jihar sa da ma ƙasa baki daya. Sai kuma shirin a daina shan kwaya wanda Binta Yaro ta shirya kuma za ta gabatar mana. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin jaridun Najeriya. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro ke kira ta waya kuna ajiye mana, amma sai a gyara zama domin fara shan cikakkun labarin duniya.
Ga cikakkun labaran. Zuwa yau Litinin, yawan waɗanda suka kamu da murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000, a yayin da kuma wasu jiragen sama biyu dauke da Amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka. Hukumomi a lardin Hubei, wanda a nan ne cutar ta fara barkewa, sun ba da rahoton ƙarin mace-mace har guda 100, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan 1,800. An kuma tabbatar da wasu mace-mace 5 a wasu ƙasashe da suka hada da Faransa da Hong Kong da Japan da kuma Philippines da Taiwan. Adadin sabbin kamuwa na Hubei ya ɗanɗara na ranar Lahadi, to amma ya ɗan gaza na ranakun Juma'a da Asabar. Jami'an China sun ce wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ta shawo kan annobar. To amma Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya aika da wani sako jiya Lahadi mai cewa da wuya a iya hasashen inda wannan annoba ta dosa. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaki da ƙasar Iran a shekarar zaɓe ba. Rouhani ya faɗa wa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaƙi da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaɓen shi a watan Nuwamba mai zuwa. Ya ƙara da cewa Amurkawa ba yaƙi suke buƙata ba, sun san irin illar da hakan ka iya janyo musu. Sa'insa da ke tsakanin Amurka da Iran sai ƙara ƙaruwa take, kuma har tsananin hakan ya kai matakin da rabon a ga irin shi tun bayan rikicin garkuwa da Amurka da Iran ta yi shekaru 40 da suka shige. Shawarar da Trump ya yanke na janye ƙasarsa daga yarjejeniyar takaita shirin nuclear Iran ta shekara ta 2018 tare da sake ƙaƙabawa Iran takunkumi na daga cikin dalilan da suka janyo sa'insa tsakanin ƙasashen biyu. Amurka da Turai sun samu rarrabo kawuna game da dangantaka da ke tsakanin ƙasashen na yankin Atlantic bayan wani muhimmin babban taro game da tsaro da aka yi a Jamus a ƙarshen mako, wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa da kuma jami'an soji. Ƙasashen Turai suna zargin Amurka da kin amincewa da ra'ayin nan na dunkulalliyar al'ummar duniya, amma kuma Amurka ta ce har yanzu kungiyar na cikin yanayi mai kyau. Shin wai yammacin duniya na ci gaba ne ko kuwa komawa baya? Ga wannan ga tawagar Amurka a wannan taro, amsar wannan tambaya a bayyane take, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke cewa.
The West is winning. We are collectively winning.
Yace yammacin duniya na samun nasara. Muna samun nasara baki ɗayan mu. Tare muke yin galaba. Tabbacin hakan a cewar sa shine yadda Amurka ke kare inda ƙasashen kungiyar NATO suka yi iyaka da Russia, da kuma yadda Amurka ta jagoranci galabar da aka yi kan ISIS. Kuna shan
To kafin mu kawo muku sauran labaran duniya zamu je Najeriya tukunna inda hukumar hasashen yanayi ta kasar ta fitar da rahoton hasashen da ta yi na wannan shekarar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hawwa Umar ta hado mana.
Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato Nigerian Meteorological Agency ta gabatar da rahoton hasashen ruwan sama na daminar shekarar 2020 da zai taimaka wa bangarori daban-daban musamman bangaren noma. Hukumar ta yi hasashen cewa ruwan farko zai sauka ne a ƙarshen watan Fabrairu da muke ciki a jihohin Kudu maso Kudu, yayin da ake saran damina za ta tsaya ne a jihohin Arewa daga watan Yuni. Shugaban hukumar Farfesa Sani Abubakar Mashi ya bayyana cewa hukumar ta yi hasashen abubuwa masu muhimmanci da manoma da sauran al'umma ya kamata su yi la'akari da su.
Akwai abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata ya kasance manoma su yi la'akari da shi. Cewa akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi. Abinda kenan ka ga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba. Wanda idan manoma suka dauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi, za su yi asara abinda za su shuka. Sannan na biyu abinda muka zo muka yi hasashe shine lokacin da za a fara shuka, ba da wuri za a fara yin shuka ba. Lokacin da za a fara yin ruwan da zai kawo shuka ba za a fara yin shi ba sai cikin watan shida muke sa rai. Sannan hasashe na uku da muka zo muka yi shine cewa akwai wani abu da ake cewa dan karamin fari. Shi ruwa ne an fara damina, tafiya na tafiya sai kuma ruwa ya dauke. Yakan yi kwana 10 zuwa sati 3. Shawarar da muka bada anan shine cewa farin nan tunda ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin da muka bada ranakun. Manoma su dauki wasu matakai a koyaushe gonarsu ta kasance cikin lema. Mun zo mun yi hasashen cewa kamar yadda yanayi ya zo canza Najeriya, za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci a Najeriya. To wannan ruwan da za a samu da yawa shine zai sanya cewa ƙarye ma ƙasa yawa, ƙasa ba za ta iya shanye shi ba. Ruwa kuma in ƙasa ta kasa shanye shi dole ya ruga. Idan ya ruga kuma shine sai kaga wannan matsalar ta zo ta faru, wata ambaliya da ake fuskanta. To shi ya sanya muka ce ya kamata manoma da kuma sauran mutane ma su dauki matakan da ya dace ta yadda in ma an zo an samu wannan ambaliyar ruwa, matsala ba za ta samu mutane ba.
Shin wani irin iri ya kamata manoma su shuka don tunkarar wannan yanayi da gujewa asarar amfanin gona? Ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin mambobin hukumar gudanarwa na samar da iri a Najeriya, Ibrahim Musa.
Akwai nau'in iri da aka fitar mai jure fari da kuma mai jure ambaliyar ruwa. Kasancewar bara an ga yanayin da damuna ta zo da ruwa ya ja sosai, mafi yawanci amfanin gona ya lalace saboda yayi da wuri. Akwai mai yi a kwana 60, akwai mai yi a kwana 90. So yana da kyau idan manoma za su sayi irin su a kamfanonin iri su tambaya kwanakin da zai yi kafin ya fara fidda amfanin gona. Kuma yana da muhimmanci sosai a san nau'ukan iri da ya kamata a shuka musamman mai jure ambaliyar ruwa, tunda dakunan bincike na jami'o'i da dakuna na bincike da makarantu na bincike akan halittar tsirrai da haɗin gwiwar ma'aikatarmu mun fitar da samfarin masara da shinkafa mai ainihin jure ambaliyar ruwa. Misali, kamar akwai Samma Z, tana da nau'i kamar guda uku, 19, 20, da 21. Sannan shinkafa akwai Faro 66 da Faro ainihin 67, duka waɗannan suna jure ambaliyar ruwa.
Masu iya magana daina cewa tanadin rumbu dabara ce ga manomi saboda fari. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa Umar, yanzu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran.
Har-haren rokoki da dama a wani sansanin soji a Bagadaza, babban birnin Iraki, wanda ke dauke da sojojin gamayya da ke karkashin jagorancin Amurka. Ba a samu waɗanda suka ji rauni ba a harin na jiya Lahadi a shiyar Green Zone wadda ke kusa da ofishin jakadancin Amurka, a cewar wani mai magana da yawun rundunar gamayyar. Harin na daga cikin har-hare na baya-bayan nan da ake kaiwa rundunar haɗin gwiwar. Ba a samu wanda ya fito ya ɗauki alhaki kai wannan hari ba. A watan jiya ne wani janar a Bagadaza, Kasim Suleimani, ya rasa ransa a wani hari da Amurka ta kai a birnin. Kwanaki kaɗan bayan nan kuma wasu jami'an sojin Amurka sun samu raunuka a harin da Iran ta kai da makami mai linzami kan wani sansani a Iraki. Rundunar sojin ƙasar Siriya sun kame ƙauyuka da dama a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar, da kuma lardin Aleppo mai makwabtaka da lardin Idlib ɗin, a ƙoƙarinsu na ƙwato yankin daga hannun 'yan tawaye. Rahotanni na cewa dakarun da suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad sun kame ƙauyuka da dama da ke kusa da garin Khan Sheikhoun a lardin Idlib da sauran ƙauyuka da dama da ke Aleppo wanda ya kasance ƙarƙashin ikon ƴan tawaye na tsawon kusan shekaru 8. Ƙungiyar Rajin ƴancin ɗan Adam da ke sa ido akan yaƙe-yaƙe wanda ke da masu bincike da dama a faɗin ƙasar ta daɗe tana yaƙi ta ce an ɗau tsawon lokaci ana gwabza faɗa tsakanin sojojin gwamnati a gefe guda da kuma ƴan tawaye da masu ikirarin jihadi a ɗaya gefen. Wata kotu a Mogadishu, babban birnin Somalia, ya yankewa wani jami'in gwamnati hukuncin ɗaurin shekara 3 saboda laifin kasancewa tsohon ɗan ƙungiyar mayakan Al-Shabab. Kotun na zargin Nur Ali Ahmed Mahad Ali ne da zama ɗan ta'adda kuma ya gaza sanarwa hukuma ta hanyar da ya dace yayin da ya fita daga ƙungiyar. Yana ikirarin ya fita daga ƙungiyar ne tun a shekara ta 2010. A yayin zaman sauraron ƙarar, Ahmed ya kafe akan ya sanarwa hukuma sa'ilin da ya gudu daga ƙungiyar, amma kotu ta ce bata samu bayani akan haka ba a rubuce.
Labarin duniya kenan aka tsora daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yayin da yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro, gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar ya ce yankin na arewa baya bukatar tsarin tsaro na bai daya. A hira da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari, gwamnan na Jigawa ya musanta zargin cewa al'amuran tafiyar da gwamnati na tsayawa cik a jihar a duk lokacin da ya yi tafiya.
Ma'aikatanmu suna da dama su yi, kuma suna da dama su kira ne a wuraren da muka ba da ƙarfi, wato muke kula da shi sosai. Ƙaramin ma'aikaci ma zai kira ne ya ce ga aiki a yi. Inda kuma a yanayin yadda ake yin kana so a aiki daidai kuma ya tafi daidai, dole sai ka yi micromanaging, sai ka san me yake tafiya a ƙasa don ka ama zancen banza. Kuma wataƙila wannan ne za a ga cewa ina bibiyar diddigin abin da ake daga kan masinja har kan zuwa permanent secretary, in san aikin da na bayar an yi, wataƙila shi ne za a ce ba a delegate responsibility. Amma gwargwadon iko mun ba mutum assignment muna yi, kuma muna yabo duk wanda yake ake ba shi aiki yana yi daidai, yana cika da kyau, kullun ana ƙara mara aiki yanda zai taimaka.
Ya zancen calculator tana nan ne har yanzu, kuma
ana ba da kuwa calculator, fassara ta daban. Calculator nan fa ma'anarta shi ne ka ɗauki abin da zai wa mutane jama'a da yawa aiki maimakon yawa kaɗan aiki. Kamar kuɗi bai isa ba a yi komai, so in za ka sa kuɗin jama'a ka sa shi wurin da zai wa jama'ar aiki na musamman. A misali yanzu ina nan zaune babu emergency saboda jin daɗi na a ce kira jirgi ya ɗauke ni ya kai ni Kano ko Abuja, bayan na san kuɗin jirgin nan zai yi rijiya ta ruwa guda uku, to zan zaben yi wannan rijiya ta ruwa guda uku akan wancan luxury din. Amma in ya kama abu ne na dole, wannan na dole ne, to wannan fa shine calculator din. In an kawo abu wanda muka ga ba zai amfani jama'a da yawa ba, mu ce a bari. In an kawo kuma wanda zai amfani jama'a, mu ce a yi. Sannan in an kawo lissafi wanda muka ga saboda sana'a sanin yanda kasuwa take, wanda lissafin yayi yawa da yawa, mu ce a je a rage saboda mun tabbata za a yi abin da aka ce za a yi a kuɗi kaɗan, ba kamar yadda aka rubuta ba. Wannan shi ne.
Your Excellency, kana cikin gwamnoni da ake ganin cewa kuna hannun daman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya. Najeriya ta arewa tana fuskantar ƙalubale iri-iri, kama daga sha'anin tattalin arziki zuwa sha'anin tsaro. Ku da shugaba Buhari ɗin nan, me kuke yi ne a game da ƙalubalen arewa ne a yanzu?
To, ƙalubalen ba na arewa kaɗai za a ce ba, na Najeriya, tunda shi Babu Buhari shugaban ƙasar Najeriya ne gaba ɗaya. Amma ka san ƴan kwanakin baya da suka wuce an yi economic team wanda aka ga ya to ƙwararru daga sashi daban-daban na Najeriya domin su zo su duba abin da namu kwararrun na cikin gida suke yi domin a ƙara kada shawara a ga me za a yi. Amma ina so in gaya ma cewa akwai abubuwa da yawa akan hanya wanda kuma na tabbatar Arewa za ta amfana kuma ƙasar za ta amfana.
Kamar taron nan da kuka yi na gwamnonin Arewa, za ku fito da wani tsari ne?
To, kamar yadda ka sani, kaga kowace jiha tana nata tsari. In ka duba Kaduna sun yi tsari mai kyau, su ma sun hada da yan sanda, sun dauko yan sanda sosai, sun yi training din su, sun sa su suna aiki. Kano kamar a misali yanzu sun sa aiki da yawa akan sun intelligence. Yanzu kusan duk abubuwan da ake a tsakanin Kano suna da intelligence, da sanin mai ake ciki, suna da tattara bayanan sirri. Sannan kun san abin da shi ma gwamnan Katsina yake, ya yi sulhu kuma har yanzu ana nan da team na ma'aikata, ana bi duk wanda bai yarda ba da sulhu, kuma a saka fa wando ɗaya da shi. So kuma yawancin wayannan states din suna da daman nasu vigilante group wanda suke aiki da yan sanda, wasu suna da kamar civilian JTM na Maiduguri da sauransu. So kowane jiha da tsarin da ya kamace ta, matsalar ta daban, tsarin ta daban, ita za ta shirya tsarin da ya dame ta ta yi.
Don haka babu buƙatar tsari na bai ɗaya kenan?
Babu buƙatar tsari na bai ɗaya na jihohi. Ai, matsalar da take Zamfara yanzu ba ita bace a Jigawa. Matsalar da take Kaduna ba ita bace a Jigawa. Ta Jigawa ba ita bace a Bauchi.
Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar kenan a tattaunawarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. To, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraro a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu ta adireshin voahausa.com da ma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. To, kar a sha kwaya.
Jama'a, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya. Sunana Binta Estero, jagorar wannan shiri, da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. To, kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu da ya gabata game da illolin shaye-shaye wanda ya zama da babbar matsala ga al'ummomin kasashen duniya. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah. Tambayar da jama'a da yawa ke yi ita ce, me ke ƙara yaduwar wannan ɗabi'a? Shi yasa a wannan mako za mu kawo maku kaɗan daga wasu dalilan da ke ƙara yaɗuwar shaye-shaye, musamman a tsakanin matasa, da kuma wasu matakan da iyaye za su iya ɗauka. Yanzu bari mu fara jin ta bakin ƙwararren likita Dr. Ila Alasan da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wani abin da aka lura da shi shine bakon abu cewa wannan al'amari hatta mata da ƴan mata abin nan ba su tsira daga gare shi ba. Ya akai haka?
To, duka ka san zamantakewa ce ta yanzu, tunda yanzu ai na muka zance yanzu harkar rezo sosai yanzu. Kana ganin mutane yanzu ba duk in ka dauka yanzu yaro mai abin da ya shekara 12 zuwa 13 duk masu portable yanzu, abin da ake Amurka suna gani, abin da ake gani ake cikin tili mutane suna gani, internet yanzu duka shine za a ce kamar mai abin da ya kawo duka wannan abubuwa. Tunda internet ba wai abin kwarai kawai gare ta ba, don ku wannan abubuwa daga cikin illa na internet wannan shiga wani rezo ya na gizo-gizo wannan. don ku duka shine yake ba matasa dama suna kofin abinda suke gani kasashen waje. Don ku wannan ma sai mu kira ga gwamnati, ya kamata a ce a duba akwai sit na iskanci wanda ya kamata warma a hana mutane su musamman matasa shiga wannan sit, suna gani abubuwa wanda bai kamata, wanda ba tarbiyyun mu ne na kasashen ba na musulmi ba, tarbiyyun kasashen mu na Afrika ba, tarbiyyun na kasashen Turai. Don ko su kansu in kai lissafi kwanakin bayan a kwaran shi akwai luwa wadda aka dauka wadda take hana yara shiga sit musamman sit na pornography. Kun ga wannan ba alheri ne ba garin mu duka.
Idan kamar aka yi katari uwaye suka lura cewa yaron su akwai alamun yana amfani da miyagun kwayoyi, wani mataki ne na farko da kuke gani ya kamata su dauka?
Mataki na farko wanda ya kamata iyaye su dauka in so ga yaron su na shiga ya fara shiga kenan, kama kira ne ya kamata a yaro a kusanta mishi shiga shi. Bayan shi akwai iko, ana iya gama shiri iko. Mai iko ba kamar kun san mutane suna tsammani akan mutum iko lokacin da sashi kaza, no, tarbiyyantar da mutane ne suke su kansu. Kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda ke kula da musamman yaran wanda suka shiga irin wannan, kaga shi ma ana iya kai yara, ana iya kai yara wajen wannan, su ma suna sa mutum vraiment ya dawo cikin hankali. Tunda akwai su jiya yanzu in ka dauke mai suna nan MP Porto, kuma banda mai ma in ka dauka MP Porto a cikin jahohi akwai wannan ƙungiyoyi. Don ku wannan matakai su ne kamata iyaye su dauka domin hana yaran su shiga cikin wannan matsaloli.
Ka kuma tabakin masanin fannin jinyar kwakwalwa Marcus Vandi da ke jihar Adamawar Najeriya.
Yalla bai kun dade kuna wannan aikin kana daga cikin kwararro a jihar Adamawa kan abin da shafi kwakwalwa. Cikin kwanakin nan zaka ga akwai karuwar shaye-shaye miyagun kwayoyi a tsakanin matasa. Me kake tunanin a likitance yake jawo wadannan karuwan shaye-shaye a tsakanin al'umma?
To karuwan shaye-shaye nan ba za ya ka fasa da alaka da me yake kira poverty yawa talauci, talauci yana ciki, rashin aiki yana ciki, an kaga kuwa darbiya yara a gida yanzu, iyaye ba su ga zauna gida su darbe da ƴaƴansu, sai kaga yara suna jira dare a waje, yaro yanzu ba za a ce ina ka je ba, ba su sa abokanan ƴaƴansu ba. So kaga irin wannan abubuwa shi ke tattare da yawan na tattaron wannan shaye-shaye a cikin matasa yanzu. Don ko shugabannin addini ya kamata in an shiga masallaci a zauna a yi huduba a kan yadda 'ya'yanmu suke. Kowane iyaye ya kula da ɗanci, ya sa abokanan 'ya'yanci. Haka nan an aje coci ya kamata kuma a yi haka. Ya kamata ko wata rana mutane na san orientation za su ɗauki wannan campaign na zuwa har kasuwa nemo. A je ana ilmantar, ana nuna hoto na masu wanda sun riga su zama su kamu da matsalan shaye-shaye. To an aika yi haka ka gani kuwa ina gani zai yi kyau.
To masu sauraro, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba matakan da hukumomi ke ɗauka domin yaki da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Sulaimomin Barma da Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin, ni Binta Esiyero nake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kar a sha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara.
To a gaida Binta, yanzu kuma lokaci ne baban gidan jibrin zai kama na sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridan ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya shawarci dakarun sojan Najeriya da su mai da hankali wajen amfani da leƙen asiri wajen yaƙi da 'yan ƙungiyoyin ta'adda daban-daban da ake fama da su a Najeriya. Janar Babangida, wanda ke zama tsohon soja, ya ce yin faɗa da 'yan ƙungiyoyin ta'addanci daban-daban gaba da gaba da sojoji ba zai samu nasara ba kamar yadda ake so, sai an karkata ta amfani da jami'an leƙen asiri domin samun nasara. sai kuma jaridar This Day. Jaridar Day a daya daga cikin manyan labaranta na cewa jam'iyyar APC wanda ta sha kai game da hukuncin kotu na zaben gwamna a jihar Bayelsa ta bugaci kuma zabe na Najeriya ta gudanar da sabon zabe a jihar Bayelsa. A wata ziga da jam'iyyar ta APC mai mulki a Najeriya ta aike wa kuma zabe ta bayyana rantsar da dan jam'iyyar PDP a matsayin gwamna a jihar kamar da kotun kolin Najeriya ta yi da cewa ta saba dokar kasa. Wannan wasiƙa dai yana dauke da sa hannun shugaban jam'iyyar ta APC ne Comrades Adam Oshamole. Ita kuwa jaridar Guardian ɗaya daga cikin manyan labaranta na magana ne game da cutar coronavirus inda ta ruwaito hukumar IMF mai ba da lamuni ta duniya da cewa cutar za ta yi illa ga tattalin arzikin duniya a wannan shekara da muke ciki. Jaridar The Guardian ta ruwaito babban manajan daraktan hukumar ta IMF Kristalina Georgieva a shaidawa taron mata da aka gudanar a birnin Dubai cewa cutar wanda ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane fiye da 1,600 kawo yanzu ba karamin illa ba ta yi wa tattalin arzikin duniya ba, don haka akwai bukatar kasashen duniya su tashi tsaye wajen daƙile bazuwar cutar. A yanzu muna jaridar ta The Guardian. Jaridar dai ta ruwaito fadar shugaban kasa na gargaɗi ga jama'a da su guji ɗaukan doka a hannunsu. Jaridar dai ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da wannan gargaɗi ne bayan da aka samu rahoton kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar Batsari a jihar Katsina inda aka ba da rahoton kashe mutane fiye da 30. Jaridar dai ta ruwaito shugaban kasa na ba da umarni ga al'umma da su dinga mika duk wanda suka kama a hannunsu ga jami'an tsaro domin ɗaukan matakan da suka dace a maimakon ɗaukan doka a hannunsu na ɗaukan fansa. Sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa sanannen lauyanin mai fafutukar haƙƙin bil'adama Femi Falana ya bayyana cewa 'yan Najeriya suna da 'yancin gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna adawa da yadda gwamnati ke tafiyar da harkokin tsaro a ƙasar. Jaridar Sahara Reporters zai ta ruwaito Femi Falana na mai da martani game da sanarwar da fadar shugaban ƙasa ta bayar inda take gargaɗin jama'a da su guji gudanar da wata zanga-zanga ta lumana da aka shirya gudanarwa yau a birnin Abuja domin nuna adawa da yadda harkokin tsaro ke tafiya, tare kuma da yin kira ga fadar shugaban ƙasa da ta sauke lokacin manyan hafsoshin tsaron Najeriya bisa zargin da ake musu na gazawa wajen tabbatar da tsaro a Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu sauraro ki aika mana ta wato waya.
Assalamu alaikum gidan radio da gidan Amurka, sunan ni Gombe Barai Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillah, alhamdulillah. A yau ma ba za mu gaji da gaya wa 'yan uwa irin abubuwa da ke faruwa a wannan lokaci ba. 'Yan uwana, ya kamata kar mu sake da addu'o'i da iccen jifari, kar mu ga hare-hare da sauransu da ke faruwa. Akwai halayen da muka yi, Allah yake fushi da mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Aidu mai gora Kampala, malamin doron jihar Jigawa, Najeriya. Ina so na yi magana a kan mutanen da suke cewa su da TV ne na arewacin Najeriya suke ɓatanci ga gwamnatin jalan Muhammadu Buhari. To waɗannan da TV haƙiƙa ba su zanci jalan Muhammadu Buhari ba, mutum ne da ya yi aikin soja, ya san halin da yaƙi yake ciki, ya san halin da tattalin arzikin ƙasa yake ciki.
To abin da wasu sauƙi kenan ga abubuwan da kuke a kuma sai ku ci gaba da aikowa mu, kuma za mu ci gaba da kawo muku. To don nan muka zo ga shirin mai ƙarshe, labarai a taƙaice.
To zuwa yau Litinin dai, yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000, a yayin da kuma wasu jiragen sama guda biyu ɗauke da Amerikawa da ke killace sun tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka.
To madalla masu raro anan baka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kaimu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha da Sulaiman tana gabatarwa da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy Cook. Ni Sarfi Hashin Gumel da na'ana kuma gabatar ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.